This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkanku da hantsi. Ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ministan harkokin wajen Burundi ya ce bai dace ba ko kuma bai kamata mutane su yanke shawara cewa kalubalen harkokin siyasa da tsaro da ƙasarsa take fuskanta a yanzu da ya sa aiki san kiyashi irin wanda ya faru a ƙasar Rwanda a 1994 ba. Wasu ƙasashen duniya suna nuna damuwa akan kamarin tarzoma a ƙasar Burundi. Ƙungiyar ƙasashen Afrika ta yi kashedin cewa idan ba a magance matsalar ƙasar cikin lumana ba, ci gaba da tarzoma a ƙasar zai haddasa rashin kwanciyar hankali a ƙasar, wanda kuma zai shafi ilahirin yankin. Ita kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kila ƙasar ta faɗa yakin basasa idan ba a magance al'amarin ƙasar ba. A halin da ake ciki kuma masu lura na ƙasa da ƙasa suna nazarin umarnin da gwamnatin ƙasar ta bayar cewa ‘yan ƙasar da suka mallaki makamai su bayar ko kuma za a ɗauke su a zaman waɗanda ba sa ƙaunar ƙasar. Ana nuna damuwa cewa wa'adin da shugaba Nkurunziza ya bayar na miƙa mukamai kila ya haddasa tarzoman ruwan dare a ƙasar. A wata hira da muryar Amurka ta yi da shi, ministan harkokin wajen Burundi ya ce gwamnatin ƙasarsa ta san damuwar da ƙasa da ƙasa ke nunawa a kan yadda al'amura suke a ƙasarsa. Ya ce a kwanan nan ƙasar ta fuskanci abubuwan ban taƙaici, to amma kuma ya yi kashedin cewa a daina kwatanta ko kuma a daina hasashen cewa abinda zai faru a ƙasarsa wato da abinda ya faru a ƙasar Rwanda. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwa cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zazzabin Ebola a ƙasar Saliyo, domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. An yi ɗauki ko kuma tsammanin jin wannan sanarwar da Ƙungiyar Lafiya ta gabatar a jiya Asabar, domin ƙasar ta Saliyo ta yi hasarar kusan mutane 4,000 a saboda ƙwayar cutar Ebola cikin 'yan shekarun da suka shige. Abdullahi Baraitai shi ne jami'in gwamnatin ƙasar mai lura da shirin wayarwa da jama'a kai, ya ce yanzu haka ana shirye-shiryen yin bukukuwan wannan sanarwa, wato wannan rana da ƙasar ta kubuta daga kangin ƙwayar cutar Ebola da kuma tunawa da waɗanda Ebola ta yi wa ɓanna, ciki har da wasu fitattun likitocin ƙasar. Miliyoyin jama'a a ƙasar Yanban, wanda ake kira Bama, sun fara tururuwa zuwa rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen wakilan majalisar dokoki da majalisun yankuna, zaɓen da kile zama mafi ‘yanci da walwala a ƙasar cikin shekaru 25. Ana sa ran kimanin mutane miliyan 30 ne za su kada ƙuri'a su yau Lahadi domin zaɓen fiye da 'yan takara 6,000. Waɗanda suka haɗa da wakilan majalisar dokoki da kuma majalisun yankuna. An daina yaƙin neman zaɓe sa'o'i 24 kafin a fara kada ƙuri'a. Ƙila zaɓen ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta An San Suu Kyi kan ragaman mulki. Ta yi kira ga 'yan ƙasar da su tabbatar an gudanar da zaɓen cikin 'yanci da walwala. Su ma ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaɓen cikin 'yanci da walwala. Ko da yake An Suu Kyi ita wadda ta yi taɓa cin lambar yabo ta Nobel a saboda gwagwarmayar da ta yi a ƙasar, ita ta jagoranci yaƙin neman zaɓen ƙalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar. Tsarin mulkin ƙasar ya haramta mata zama shugabar ƙasar domin mijinta tsohon wato mijinta baturen Ingila ne. Duk da haka Aung Suki ta faɗa a ranar Alhamis cewa idan jam'iyyarta ta National League for Democracy ta lashe zaɓe, to za ta taka muhimmiyar rawa ko kuma za ta riƙe mukamin da ya fi na shugaban ƙasa. Bata ba da wani ƙarin haske akan abin da take nufi ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An caji wasu jami'an 'yan sanda guda biyu a jihar Louisiana nan Amurka da laifin yin kisa a saboda harbin da suka yi da ya zama sanadin mutuwar wani yaro ɗan shekara 6 da haihuwa da kuma mugun raunin mahaifinsa. Nan take bayan da jami'an 'yan sandan sun yi wannan harbin a ranar 3 ga wannan wata na Nuwamba a birnin Marksville na jihar Louisiana, aka dakatar da su daga aiki. Daga baya kuma aka kama su domin a gudanar da ƙarin bincike. Sunan yaron da ya mutu Jeremiah Mardis kuma mahaifinsa mai suna Christopher Few ne ke tuka motar da suke ciki a lokacin da 'yan sanda suka buɗe musu wuta. Sa'o'i bayan an harbin, masu bincike sun ce 'yan sandan mai suna Norris Greenhouse da Derek Stafford suna ƙoƙari ne su gabatar da takardun sammaci, kuma suka buɗe wa motar wuta a lokacin da suka ce direban ya yi ƙoƙarin ya kaɗe su. To amma wani babban jami'in 'yan sandan jihar Louisiana mai suna Colonel Mike Edmondson ya faɗa wa 'yan jarida a ranar Juma'a da Maraice cewa babu wata shaida cewa an ba da wani takardar sammaci. Hukumomi sun bayyana cewa jami'an sun bi motar zuwa wata hanyar da ba mafita, suka yi harbi akan motar har sau 18, har sashe 5 ne suka afka wa yaron. Shi dai yaron a wurin ya mutu nan take. Colonel Edmondson ya ce bai kamata ko kuma bai dace a ce an kashe wannan yaron ba.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Cikin shirin, gwamna Aminu Masari ya ce ko a cikin mahaukata mai ilminsu ya fi jahili. Ƙungiyar farar hula ta taimaka wa harkar ilmi a jihar Kaduna. A Taraba, makarantun sakandare suna nan kara zube ba tare da hukumomi sun san hali da suke ciki ba. A jihar Kebbi kuma an roƙi hukumomi su inganta ilmin kimiyya ta ɗakunan bincike. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Galibi a jihohin Najeriya sabbin gwamnatoci ne suka kama aiki watanni 6 da suka wuce, kuma babban cikin matsaloli da suke fuskanta ko suka gada wacce ta fi fita fili duk da cewa wasu za su yi azan nauyi kan batun tsaro, babu kamar koma bayan harkar ilmi musamman a arewacin ƙasar. Rukuni da wannan matsala ta fi shafa su ne mata. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya sake yin magana a baya-bayan nan kan muhimmancin ilimin ɗiya mace, kamar yadda wakilinmu a yankin Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana.
Idan ana magana ilimin mata, to ba ka da wani ilimi wanda ya fi shi. Domin abin da aka ce, idan ka ilmantar da mace, ka ilmantar da al'umma. Domin ita duk wanda ya zo duniyar nan ta hanyar mace ya zo, to mace ita ce ba da tarbiyya ta farko ga yaro. To in ba ta da ita, to ba ta yi ba ɗan da ta haifa. Domin ba ka iya ba da abin da ba ka da shi. To saboda haka, magana ilmantar da mata wanda ko da lissafi tsididdiga aka ɗauka ta nan ƙasar yanzu, su mata sun yi maza yawa. Saboda haka, nauyi fiyar da al'amuran yau da kullum na al'umma na mata, nauyin da aikin nasu ya fi yawa. Batun magana ilimi, kamar yadda muka ce ba ɗaya ba biyu ba, ba shi da wani abu na biyu. Yanzu ƙaramin misali, Allah shi kiyaye, idan ka ga mahaukata biyu, ɗaya mai ilimi da ɗaya jahili, za ka samu mai ilimin duk ya ga takarda sai ya ɗauka ya karanta. Jahilin ko dai wanka da toka ko kowace kashi to kuma ko a hauka ma akwai bambanci to ballantana ga mai hankali so maganar nan ta ilimi ko baka da wani abu wanda zaka kawo wanda ya hita muhimmanci a cikin al'umma kuma hanya ce wanda yake ainihin sai an samu shugabancin da yake da hangen nesa zai tunkare ta misali aikin da muka yi akan magana harka ilimi a jihar Katsina cikin yan kwanaki 100 da suka wuce na tabbata ba zan yi kafara gwamnatocin da suke ta shekara ta ku basu shi ba amma da yake ba gini bane ba hanyar kariya ce aka zana ba mutane wazo suna cewa me yake to aikin da ake yanzu shine aikin da shugabanni suke yi wanda yake ba za a ganshi ba sai bayan shekara 20 saboda haka mu ba yau muke yawa ba muna yi ne dan gobe kuma mun san kamar yadda mai martaba sarki ce zamu gamu da Allah Allah zai tambaye mu da kuka samu dama ya hauka da ita gwamnati ta bada abu kyauta ta bada primary kyauta ta bada secondary kyauta ta biya kudin jaraba tai menene tai menene ta ce an bada makaranta kyauta yanzu haka ba mu da tsididdigar yawan yaran da ya kamata su je makaranta ba ce ba wa'anda ma ya kamata a dauka wa'anda aka dauka kashi 60 bisa 100 ke zuwa makaranta ba mu tambaye na kashi 40 suke ba ta san ko in dai akwai su to in dai ba su makaranta to suna wurin lalata wa'anda suka je makaranta ba ba su wurin zama ba 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 su kawai da martaba ce ba ka ba su malami ba inda ka ba su malami gindin ice nan sai mu koya musu abin da ya kamata su sani saboda ka abubuwan nan mutane da aka ce canji kun dauka wai canjin nan wani abu ne wanda yake mai sauki ba mai sauki bane kuma sai kun canza al'amuran ku da yadda ake tahiyar da al'amura ba wai ku kalli shugabanni ku ce ku canza kuma canjin sai kun hura da kanku ai in baka gyara kanka ba ka gyara wani wannan magana ta gyara muka zo a kokarin gyaran nan zamu taka kahuwar mutane gyara ma a san da haka zamu dauki wasu matakai wanda a yau ba za su yi mutane farin ciki ba ba za su ji dadin su ba amma wallahi nan da shekara 10 shekara 5 sai an fara ganin amfani ba mun zo mu yi zane-zanen iska bane su ana biyan kudin makarantu kamar yadda wance jarabawa ana biyan kudin jarabawa kuma mu kanmu mun biya kudin jarabawa waye cewa muka ba za mu sake biya ba sai mun cire sankarar da ke cikin maganar domin an zo an ce ka sai dankali da kako da sankara duka biya ba shirme bane ba ne daba duk wanda zai zaki waɗanda suke jin abinda za a yi na gyara zai toshe wata hanya su su suke zuwa su zuga dalibai an hana ku jarabawa an ba biya muku kudin jarabawa ba an hana ku rizal mun san su waɗanda suke yi ko mun shirya musu su ma yaran da suke magana su zo kuma gyaran da za a yi dole sai an gyara ma an san waye zai dauki jarabawa ake mai kyakkyawan sa ran zai ci ka zo yaro an sa su makaranta shekara 16 bai je shekara 1 ba sai zo a ce an biya mai 50,000 da wani zai zan na jarabawa ka san ƙarya ce ƙarya ce saboda ba za mu ji tsoro ba za mu gudu ba ko ba za mu yadda ba abin da yake daidai shine za mu yi gurgurdan iyayenmu gurgurdan sanin mu saboda haka kuma waɗanda za su je ko jami'an gwamnati ne ko waɗanda suke amfana da abin ne su zuga yara ce an ki biya mu kudin jarabawa to bismillah su domin mai gaskiya na sai da Allah saboda haka wannan muhimmancin duk abin da aka ce na ilimi ne in Allah ya da za a same mu nan kasa ce ta ilimi anan aka san shi da ilimin Allah din da na zamanin anan Katsina a arewacin kasar nan nan aka fara sanin kuma anan muka yi kowa lalata mai martaba sarki ya ja hankalin ku hakimai da dagatai ku rika zuwa makarantun ku da mu koma son gunni mu kuma a rika shiga makarantun kauye abinda nace shi shigar darasi ne ga yaro za a ce wannan wane wannan famunan sakatare ne wannan asibitin adibala ne wannan director ne wannan likita ne shi ma zai sha'awar ya zamanto haka zuwan shi kanshi wani ilimi wata koyarwa ce zai sha'awa to ina ba masu tafiyar da wannan shawara ya kamata nan gaba in za ku wani abu wanda da magana ilimin mata to ba wai matan da ke jihar Katsina ba a'a duk yan asalin jihar Katsina ko ma ina suke ku gayyato su saboda sauran yan mata da yara su gansu su san cewa waɗannan mutanen Katsina ne ga matsayin da suka kai su ma su yi sha'awar
Yanzu sai jihar Kaduna inda wata kungiyar agaji ta fuskar ilimi da ake kira Hope for the Village Child Foundation da turanci tare da taimakon wata gidauniyar Birtaniya mai kawance da Najeriya kan ayyukan habaka ilimi ta bada gudumar littattafai ta na'urar kwamfuta na kimanin naira miliyan 1 domin bunkasa ilimi a arewacin Najeriya ga yankin da ake kira Rimau gari da kewaye a jihar Kaduna Shugabannin kungiyar sun yi magana a wajen bikin ciki har da shugabar sashen ilimi Babura Marok ta ce gudumar ta bana ta dauki wata siga wajen samar da hanyoyin karatu ta na'ura ta ƙara da cewa hanya ce mai ban sha'awa ga yara
mun zo ne yau mu kadamar da e-readers wanda su BNET wato Britain Nigeria Educational Trust suka bamu sun bamu e-readers ɗin nan guda 35 kuma a cikin kowanne ɗayan cikin 35 ɗin nan akwai takardu wajen 205 akan shi sun ba da shi ne don suna so su tallafa ma yara su iya karatu kuma takardun da suke cikin IRIDAS din nan sun zo suna Turanci, Hausa da kuma French domin su ba ma yara dama su samu variety na takardun da za su iya karantawa. So yau mun samu ne an zo an kadamar da wannan program din a nan makarantar Rimau Gari. Kuma muna bada tabbaci cewa za a yi amfani da library din nan da kyau domin ilimin yara ta inganta.
Mai wakiltar mazaban Kajuru a majalisar dokoki ta jihar Kaduna, Samuel Tanko, ya tabbatar da aniyar gwamnatin jiha wajen inganta harkar ilimi.
Muna godiya saboda wannan hidima da aka yi wanda ita hukumar Hope for the Village Child ta yi, wanda ta kawo na'ura wanda ake ce mata irida. Wannan hanya ce ta sauƙaƙa karatu, wanda takardu ne da bayanai gire-gire a cikin su, wanda wannan yana cikin abubuwan da gwamnatin jihar Kaduna take burinta kuma take kokarin inganta ilimi. So ina ganin wayannan irin kungiyoyi idan sun hada hannu da gwamnati zai ba mu ci gaba, zai taimake mu.
Da yake jawabi a wurin taron, tsohon jakadan Najeriya a kasar Ingila Dr. Dalhatu Sarki Tafida, wanda kuma uba ne ga kungiyar Binet, ya ce kungiyar su ta Binet ta jima tana tallafa wa kungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. Ya ce akwai bukatar al'umma ta tashi tsaye wajen tabbatar da ci gaban makarantu da ke yankunanta, don gwamnati kadai ba za ta iya tafiyar da harkar ilimi ba.
To ba wai wannan aikin ne kurum suka yi ba. British Nigeria Education Trust are all over Nigeria. Suna Lagos, ko kwanan nan sun ba da millions a gyara King's College. Kade a Benin City an gyara wasu makarantu, an gina wasu ajujuwa. A nan arewa kuma sun samu kusan abin da ake kira NTI, National Teachers Institute a Kaduna. To kullum suna zuba jari da nan. Kowane shekara suna biyan kudin horar da malamai guda 50. Kuma sun dade suna yin wannan abu a wannan makaranta. Ba sun gaya man ko ma za su daina ba, insha Allah.
Basarakin yankin Agom Adara, Mr. Maiwada Galadima, ya yaba ma kungiyar Hope for the Village Child, sannan ya yi kira ga mazauna yankin su tabbatar da tsaro mai inganci ga waɗannan na'urori.
To gashi an kawo mana waɗannan device, wato computer, wanda za ka yi amfani da takardu daban-daban sama da 200. In kana so ka yi lissafi ne ga takardun lissafi, a dai koya maka ne kawai ka san yadda za ka operate. Ka ga mun samu sauƙin abubuwa da yawa, kuma ina tabbatar mana kuna mabasu da yawa. Karamar hukuma makarantun da suna nan duka suna iya zuwa suna amfani da su. Saboda haka babban alheri ne a gare mu. Muna kuma ce ma waɗannan mun gode, mun gode, mun gode.
Headmaster makarantar garin Rimau, Malam Joseph Danfari, godiya ya nuna ma kungiyar Hope for the Village don kokarinta na tallafawa harkar ilimi a yankin.
Tunda ranan da waɗannan organization suka zo, suna tambaya na waɗansu abubuwa. Actually ban giya na sani abin da suke nufi ba. Suka tambaye ni enrollment na yara, the other things, na gaya masu. Suka ce ga nufin su. So gaskiya sai na nuna masu, sai suka tafi. An jima sai na sai ji labari. To gaskiya gama wannan taimakon da aka yi mana, gaskiya muna farin ciki da godiya da wannan program. Yaran mu ma waɗansu tun daga ranan da aka fara training namu sun fara kasho. So gaskiya ba ni da wani, ba mu da wani abin da zamu ce sai abin godiya ne ga wannan kungiyan suka yi mana wannan taimakon. Ni as a headmaster na makarantan zan yi kokari na in gani komai an yi amfani da shi a makarantan.
Na'urori na kunshe ne da takardun darussa da dama, sannan kuma ana cajin su ne da hasken rana ba wutar lantarki ba. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
Shekaru masu yawa da suka wuce, manyan sakatarori na ilimin sakandare a jihar Taraba suna gudanar da ayyukansu ba tare da kai ziyara makarantu domin gane makansu yadda harkokin ilimi suke tafiya a waɗannan wurare ba. Sai a baba nan ne sakatarin hukumar kula da malamai ta jihar Alhaji Iliyasu Kirim, hukumar da hakkin kula da dukkan makarantun sakandare take hannunta, ta kai rangadin ganin kwakwab. Alhaji Kirim ya yi magana da wakilin sashen Hausa, Lawal Sani Kona.
A cikin tsarin aikinmu ziyarce-ziyarce na duba yanayin da aiki ke tafiya yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mu yi. To, ko da shike muna cikin wani yanayi, amma duk da haka muke kaman abu ne wanda ya dace mu fita komin rintsi komin wahala. Mu dan je mu ga ma'aikatanmu da muka tura me suke yi, wani wahala suke ciki, me ya ƙorafe-ƙorafensu wanda za mu iya magance wanda za mu kama gwamnati mu kawo. Wannan yana ɗaya daga cikin makasurin da ya sa muka fita ɗin. Kuma lallai da muka fita, mun ga abubuwa kamar ɗaya akwai rashin sanin makaman aiki game da waɗansu ma'aikatan namu. Na biyu, mun ga waɗansu wuraren da muna zaton kamar a ce akwai malamai ba malamai. Na uku, mun ga wuraren da alal misali ka san mun zo mun har haɗa makarantu abinda ake kira maja. Mun zo mun ga wuraren da inda junior secondary school ke daban ne da inda senior secondary school yake. Kuma ko da aka yi maja ɗin ma tsakanin su yana da rata ta yadda mutum ɗaya ba zai iya gudanar da waɗannan wuraren ba, zai kawo damuwa.
Haka kuma malamai ba su gudanar darussa a wannan wuri
da wancan. Kuwa haka malami ba zai iya tashi daga nan ya tafi can yayi aiki sake dawowa nan ba, kuma gashi babu malaman da yawa da za a ce za a raba su suka yaka. So ire-iren abubuwa irin wannan.
Zagaya da kai, yaya ka ga al'amarin ɗakunan karatu wato library a galibin makarantu?
Akasarin makarantu ba su da su, inda suke da su kwatance ne. Saboda haka akwai bukata kan lalle-lalle da juya fuska zuwa ga wannan wurin, musamman da shike yanzu ana maganan farfado da karatu a tsakanin dalibai. To in babu ɗakin karatu, babu takardun da za a yi karatu, to yana da wahala a jawo hankulansu zuwa ga yin haka. So lalle mun lura da wannan din, dan lalle akwai wasu makarantun da dama can sun rayu ne a jikin primary schools. So babu irin wannan facility, babu library din a wurin din, lalle mun lura da haka.
Sa'annan kuma akwai kokari da ake yi na tabbatar da wato matasan yanzu suna kammala karatun su ya zame suna da sana'o'i a hannu. Yaya akwai ɗakunan koyar da sana'o'in da kuma kayan koyar da sana'o'i a makarantunmu?
To wannan ita ce babban matsala da muke fama da shi a cikin manhaja ilimi da muke tafiyarwa, domin son samuwa ce. Muna da ɗakuna na karanta da wayannan sana'o'i, muna da malamai da za su karantar da su da sauransu. To amma ka san yanayin da ake ciki, maganar rashin kuɗi. Ko ka je wurin gwamnati za su ce kuɗi babu da za a samu malamai nan ko kuma a yi wayannan abubuwa ne. Well, a cikin zagawa da kare wanda muka yi kokari shi ne mu faɗakar da su shugabannin makarantu su haɗa kai da al'umma da makarantun suke, a ga yadda za a yi a samo malamai komin yaya. A samo su a ga kuma inda za a yi a karanta da wayannan abubuwa.
Kamar yadda sakataren hukumar malamai Alhaji Kirim yake nuna damuwa kan hali da ɗakunan karatu suke a makarantu da ya ziyarta, wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta ziyarci wasu makarantu a jihar Kebbi domin ganin hali da ilimin kimiyya da fasaha musamman ɗakunan bincike suke. Ga bayanin da ta samu a wannan makaranta.
Sunana Malam Salisu Yakubu Jega, Vice Principal Administration Haliru Abdu Arabic an Islamic Secondary School Jega. To taimakon da muke so hukuma ta yi mana don Allah ta shigo ta taimaka muna wurin tabbatar da an gyara muna ainihin ɗakin can na gwaji wanda anka fara, a isuwa muna shi, sa'annan a yi muna provision na ainihin inda za mu ajiyan kaya permanently ba tare da ana ɗauka ana kai ana maisuwa ba, saboda rashin ainihin wadataccen wurin ajiya. Inda anka gina ɗin babu bagala, to kaga
ba isuwa gina,
ana tsoron ajiyar wasu ababa muhimmai komai na iya faruwa gare su. Bin muna buƙatar ƙarin tallafi, mafi yawancin waɗanga ayyukan ba ainihin ɗalibai muke sawa ba. Abinda a gare mu bai wuci glove ba, sai ainihin goggles na idanu domin kare ijiya da hand gloves. To kaga an kare hannu an kare ijiya sauran jiki fa, shi ma za mu buƙaci ainihin overall nan da hukuma ke basuwa a wasu asibitoci. To mu ma in yana yiwuwa don Allah a taimaka kawo mana su don domin mu yi amfani da su domin ya kare mu ainihin lafiyar jikinmu gabaki ɗaya da mu da ɗalibanmu.
Daga nan sai na leƙa a wata makaranta da ba ta gwamnati ba mai suna Yasima International School Jega, inda na sadu da shugaban makarantar Malam Abubakar Haruna Jega, wanda ya yi mana bayani game da yadda harkokin ilimin kimiyya da fasaha ke tafiya a makarantar.
Ibi ne wanda yake shi kaci yanzu duniya baki daya, kuma shi duniya gaba daya ta samu gaba. Ai ya kamata a ce kowa ya bi wannan layin ma. Muna yi kwarai gaske. Kuma akan haka ne muka kokari muka gina laboratory. So zabawa za a yi science ilimin kimiyya gudana wanda ake bukata. Babin da aka bincike na wannan kimiyya din. To mun buɗe daki na wannan binciken wanda shahi shi wannan laboratory kai tsaye da kuma ta computer laboratory kanta. The library. Wayanga abubuwa ne wanda yake idan akwai su. To kamar ne wanda ka yaki da shi wancan bangare. Kuma binciken da abin da saboda haka gadan-gadan muna yin wannan abin da shahi ilimin kimiyya na sosai. Ko wani matakin ma tun daga primary har abin da kai senior secondary school. To tsarin da muke yi bai fice wanda aka yi can da ba, dan ba za a yi mu kai yara ga level da ake yanzu nan in ka duba Najeriya. Yaro dan nazire 1 ko 2 ko 3 ko dan primary 1 ko 2 ko 3 ya je laboratory, bai da hankali na fahimtar kayayyakin fasisin kansu bale ma ya yi aiki da su. Amma dai a regular level su yan nazire kasan shi ilimin kimiyya ya kunshi abubuwa masu yawa tun daga ƙasa har sama. Yanzu a jiha mai ce yaro a aza wani dan abu cikin ruwa ina float bisa ruwa, wannan ka duba shi ma kimiyya ce. Yaro a ce mishi mina na wanga a sa wani ya noce, a sa wani bai noce ba, kaga ka duba wannan shi ma ya tsari ne kimiyya. To tana aka fa aka nuna ma yara cewa wannan shi abin nan ilibi ne wanda shi kimiyya ko ɗaukaka mai nauyi ko tafiya ko gudu ga son da wani abu ba shi shahi ilimin kimiyya ga abin shahi ilimi na yan nadire da kuma primary school. Wannan shi matakin da aka nuna musu farko suna ka gani ko kahin shi tenisa a kai zuwa ga
to ya fahimta su ku ɗaliban
suna fahimta tunda abubuwa da wale kamar gida ne ai yanki zuwa can dori ilimi can inda an kai to can mu lokacin mun kai karatu primary school abin da aka ce abin da aka ce ma nature study.
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria.
Masu haro da wannan rahoton Allah ya kamu ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kibahiro Dodo ne wanda ya daidai sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Ministan harkokin wajen Burundi ya ce bai kamata mutane su yanke shawara cewa kalubalen harkokin siyasa da tsaro da kasarsa ke fuskanta a yanzu zai sa aiki sankiyashi irin wanda ya faru a kasar Rwanda a 1994 ba. Kungiyar kasashen Afrika ta yi kashedin cewa idan ba a magance matsalar kasar cikin lumana ba, ci gaba da tarzoma a ƙasar zai haddasa rashin kwanciyar hankali. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwa cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zanzabin Ebola a ƙasar Saliyo, domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. Miliyoyin jama'a a ƙasar Yanman da ake cewa Bama sun fara tururuwa zuwa rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaben wakilan majalisar dokoki da majalisun yankuna, zaben da kila ya zama mafi yanci da walwala a kasar cikin shekaru 25. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.